نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malaman wannan makaranta mai albarka da ɗaliban wannan makaranta mai albarka, mazansu da matansu, manyansu da ƙanana, ina ma kowa sallama, sannan ina muku maraba da haɗuwa a wannan farfajiya na wannan makaranta mai albarka a wannan gari mai albarka na Sokoto, sannan kuma a wannan dare mai albarka daga cikin darukan watan Sha'ban wanda suke kusa da watan Ramadan. Da haka mun haɗu a wannan guri a daidai lokacin da watan Ramadan mai albarka yake karatowa, sannan kuma an shirya muhadara da za ta yi magana a kan tarban wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne mai falala, wata ne mai albarka, wata ne mai daraja, shi ne wata na tara a jerin watannin Musulunci. Wannan wata ya samo suna ne daga kalmar Ar-Ramza. Ar-Ramza shi ne zafin rana. Zafin rana, idan rana ta kai ta ɗau zafi, to wannan zafin shi ake kira Ramza, zafin da ke ƙona ƙafa. Shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa salatul awwabina hina tarmudul fisalu, cewa sallar bayin Allah na kwarai a lokacin da ƴaƴan raƙuma ke ƙonuwa, ƙafafuwansu ke ƙonuwa daga zafin rana, shine daidai lokacin da rana take karkata, lokacin da aka shiga lokacin azhar. Mahallin shahid, wannan wata an samu masa suna daga Ar-Ramza, shine ma'ana zafi, musamman zafin rana. Mala Imam Al-Qurtubi ya ce hikimar da ta sa aka sanya wa Ramadan suna da wannan suna, saboda watan Ramadan yana ƙona zunubai kamar yadda zafin rana ke ƙona tafin ƙafa. To haka watan Ramadan ke ƙona zunubai. To da haka wata ne mai falala. Daga cikin falalarsa Allah ya ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah ya ce watan Ramadan din da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa domin shari'a ga mutane, da kuma bayanai na shari'a da rabewa tsakanin gaskiya da bata. Kaga wannan wata wata ne mai alfarma, wata ne mai daraja, watan da Allah ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani a cikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana falalar wannan wata, yana cewa Ramadan ya zo muku, wata mai falala, wata mai albarka, wata mai daraja. Man samahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wata ne wanda Allah ta'ala yake ruwan baiwa a cikinsa, yake ba da falala, yake yawaita ni'ima ga bayinsa a cikinsa. Daga samun da zai nuna mana falalar wannan wata, akwai wani hadisi da ya zo cewa wasu mutane su uku, wasu abokanai su uku sun fita yaƙi jihadi fi sabilillahi, sai biyu daga cikinsu suka yi shahada, sai ɗaya ya saura. Ɗayan da ya saura sai ya rayu kamar shekara guda bayan rasuwar waɗancan, sai shi ma ya zo ya rasu, amma shi ba a filin daga ba, shi rayuwa suwaye a rashin lafiya ya rasu. Sai wani sahabi ya mafarkin ga waɗannan bayan Allah su uku, amma shi wannan da ya mutu daga baya ya riga su shiga aljanna, ya riga shahidai shiga aljanna su su biyu. Shi wanda ya mafarkin sai abin ya ba shi mamaki, sai ya zo yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ashe bayan su bai yi sallah kaza da kaza ba? Ya ce, haka ne ya rasulullah. Ya ce, ashe bai riski Ramadan ba? Manzala sallallahu alaihi suka ce, manzala ya riski Ramadan. Sai ya ce, wallazi nafsi biyadihi inna ma bainahuma la abadu min as-sama'i wal ard. Ya ce, na rantse da wanda rayuwa take hannunsa, darajar da ke tsakanin su tafi nisa daga darajar daga farasa daga ratar da ke tsakanin sama da ƙasa. Da haka wannan wata wata ne mai falala, wata ne mai albarka, saboda shauƙin da sahabbai da magabata suke da shi ga wannan wata, sun kasance sukan roƙi Allah kafin zuwan watan Ramadan da wata shida suna roƙon Allah ya isar da su Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, wannan ita ce addu'a. Sannan da wata Ramadan ya zo ba sa ƙasa a gwiwa, za su jajirce su cire kasala, su nutsu, su mai da hankali su yi ibada. Da yawa daga cikinsu suna ciratuwa daga ayyuka da dama ba don komai ba, sai don su yi ibada a cikin wannan wata mai falala. To da haka wata ne wanda yake abin son barka, wata ne wanda yake baiwa ce, falala ce, ɗaukaka ce ga duk wanda Allah ya isar da rayuwarsa zuwa ga watan Ramadan. Ka yi Ramadan kuma ka ƙara yin wani Ramadan, ta wannan baiwa ce daga Allah. Wasu ba su riski wannan baiwa ba, amma kai Allah ya sa ka riski wannan baiwa, to kaga duk wanda ya riski wannan wata, to ba shi da abin da zai yi face ma Allah godiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taka minbari, sai ya ce amin, ya sake taka ɗaya ya ce amin, ya taka ya ce amin. Sahabbai suka ce, rasulullah, kan me kake amin? Ya ce, ko da na taka mataki na farko, mala'ika Jibrilu ya zo ya ce min, turmiza hancin wanda watan Ramadan ya shiga har ya fita ba a gafarta ba sau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin. Na biyu ya ce, aka ce turmiza hancin wanda ya riski mahaifansa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu amma bai shiga aljanna ba. Ka ce amin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin. Dauka ka ce, turmizan hancin duk wanda aka ambace ka a wuri bai maka salati ba. Annabi ya ce amin. Kun ga watan Ramadan har ya shiga ya fita ba a gafarta mutum ba, to wannan babban abin jajantawa ne gare shi, saboda ayyukan da za su tawo mu maka, da za su sabbaba a gafarta maka a wannan wata, Allah kadai ya san su, Allah ya yi yawa da su. Abin da za ka aikata a wannan wata, ka samu alada, ka samu ninkin baninki yallada, to yana da yawa. To da haka wannan falala ce da Allah ta'ala ya bamu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, qala Allah ta'ala, Allah na cewa, kullu amal ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yace duk aikin nan Adam nasa ne sai dai azumi. Kun ga Allah ya keɓance azumi shi kadai cikin dukkan ayyukan da muke, yace shi ne nashi. Sallah fa, kun ga Allah muke sallah, amma Allah bai ce sallah ta sabace. Dan Allah ake aikin haji, amma Allah bai ce aikin haji nasa bane. Haka nan dan Allah ake bada zakka, amma Allah bai ce zakka ta sabace. Sai azumi kadai Allah ya keɓance, yace illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi, kuma ni zan yi sakayya a kan shi. To da haka wannan wata da ke tafe shi ne watan Ramadan, wata mai daraja, wata mai albarka, wata mai alkhairi, watan da ya kamata mu tarbe shi mu yi wa Allah godiya da ni'imar wannan wata, wata da yake matsayin rariya ta tankaɗar zunubi. Da haka zunubin da kai shekara da shekaru kana tara su, watan Ramadan zai zo ya tankaɗe maka su, kamar yadda matankaɗi ke tankaɗa gari. Haka wata Ramadan ke tankaɗe zunubai, ya wanke su, ya zubar. Allah ta'ala ita da rayuwar mu zuwa ga wannan wata. Wannan wata ya kamata ka tarbe shi. Me ya kamata a yi a cikin wannan wata? Da farko da me zamu tarbi wannan wata? Zamu tarbi wannan wata da imani da Allah. Zamu tarbi wannan wata da maraba da shi. Kar mu tarbe shi da takaici da damuwa zamu shiga yunwa. A'a ba haka bane. Ka tarbe shi da murna da falala. Allah ya sa rayuwarka ta kai zuwa ga wannan wata. Wannan shi ne babban abin da zamu tarbi wata Ramadan da shi. Sannan mu tarbe shi da nutsuwa da rashin sabani. Yana daga cikin kuskuren da muke yi mu jefa kanmu cikin rudanin ganin wata. Wannan kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙa mana al'amuran ganin wata. Ba al'amari bane na rudani, ba al'amari bane na jidali. Al'amari ne na an gani an tabbatarwa da shugaba, shugaba ya tabbatar da an ga wata an wuce nan. Shugaba ya ce ba ga wata ba shikenan, abu mai sauƙi. Ba daidai bane a masa tawaye, a'a ai an ga wata a rugungu, a'a an ga wata a lakwaja, an ga wata ina ne. Shugaba ya ce duk wanda ya ga wata an alakwaja aka ga wata, in a rugungu aka ga wata, idan a birnin Kebbi aka ga wata, duk inda aka ga wata a buga a sanarwa shugaba, shi sai ya sanar da mu cewa an ga wata an wuce nan. To amma rudu da rudani a ce an ga wata ba a ga wata ba. Waɗannan sai an ce ai shugaba bai ga wata. Wanda ta to ai wani an ce masa an ga wata kuma ya ce da mu an ga wata. To kai ka zo ka jefa kanka cikin rudani. Ka tsaya tare da shugaba, ka tsaya tare da sarkin musulmi, idan ya ce an ga wata alhamdulillah. Ya ce ba ga wata ba shikenan abu ne mai sauki. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30. Idan aka ba ku ganshi ba, to ku cika kwanakin watan Sha'ban su kai 30, ba matsala ba ne. Sha'ban ya yi 30 ko ya yi 29, duk wannan ba matsala ba ne. To da haka babban abin da za mu fuskanci wannan wata da shi, shi ne mu cire wa kanmu rudu. Wannan rudu bai da amfani a gare mu. Haɗin kai da zamantowar mu a dunkule, to wannan shi ne alkhairi gare mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun wa adhahakum yawma tudahun. Annabi ya ce ranar azumin ku shine ranar da kuka hadu ga magari kuka yi azumi. Dan haka din ranar da kuka hadu ga magari kuka yi azumi, to ranar ce Ramadan. Haka nan ranar da kuka hadu ga magari kuka yi sallah, ranar ce sallah. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙa mana al'amura. Ba buƙatar rudani, ba buƙatar hayaniya, ba buƙatar zage-zage, ba buƙatar ɓace-ɓace, duk ba a buƙatar waɗannan abubuwa. To da haka za mu fuskanci watan Ramadan da wannan nutsuwa da kuma biyayya ga shugaba da kuma miƙa al'amuranmu zuwa ga Allah. Haka nan mu fuskanci wannan wata da tuba zuwa ga Allah. Wata ne na tuba. To idan ka tuba zuwa ga Allah daga laifin da kake yi, to sai Allah ya sauƙaƙa maka ayyuka na ƙwarai. Saboda dukkan aiki na ƙwarai da kuke gani, duk wata ibada, sallah ce, azumi ne, karatun alƙur'ani ne, sadaka ne, biyayya ga iyaye ne, sada zumunci, duk waɗannan ba abin da ke faruwa daga cikinsu sai da taufiƙin Allah. Sai in Allah ya maka muwafaka. To da kuma kenan taufiƙi daga Allah shi ne babban abin da ake nema. To Allah yana ba da taufiƙi idan aka tuba. Idan aka tuba zuwa ga Allah, to za a samu taufiki. To da haka daga cikin babban shirin da za mu wa azumi shi ne tuba. Mu tuba zuwa ga Allah. Abin da ake nufi da tuba shi ne nadama. Babban matakin tuba nadama. Kai nadama daga aikin da kake aikatawa ba daidai ba. Ba na yi wa iyayena da'a sai na ji cewa ai ba daidai ba ne, gashi ma na ji abin da aka faɗa game da rashin yi wa iyaye da'a da rashin kyautata wa iyaye. Sai in daina in yi nadama, to ka tuba. Ba na sallah, to sai yanzu cewa to fa ga matsalar sallah. Sallah ita ce babban matsala. Babu wani aiki da malamai ke ɗaukan shi akan duk wanda bai yi shi ba ya kafirta kamar sallah. Malamai sai tufaƙi wanda bai bada zakka ba, bai bada zakka yana nan a musulmi amma mai saƙo na rashin bada zakka. Haka nan wanda bai azumi malamai sun ittifaƙin yana nan a matsayinsa musulmi amma mai saƙo wanda bai azumi. Haka nan ma wanda bai aikin haji. Haka nan duk wani aiki da kuka sani in ba kafirci ba, to malamai sun ittifaƙin cewa mutum yana nan a matsayinsa na musulmi mumini amma mai sabo saboda bai aikata waɗannan ayyuka. Amma fa banda sallah, sallah ita ce malamai suka yi sabani. Akwai waɗanda ke ganin matukar baka sallah to ka kafirta. Kuma hadisi sun zo karar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa al-ahadul ladhi bainana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafar. Annabi ya faɗa ka karara. To da ka sallah al'amarin ta ba karami bane. Duk wanda ya san baya sallah, to ya ji tsoron Allah ya gyara tsakaninsa da Allah, ya tausaya ma rayuwarsa. Duk wanda bai sallah ya jefa rayuwarsa cikin hatsari a nan duniya da kuma lahira. To da ka kenan kun ga za mu tuba. Wanda baya sallah ya tuba ya dawo sallah. Wanda bai kyautata wa iyaye ya tuba ya dawo daga kyautata wa iyaye. Wanda ke cin amanar mutane ya tuba ya dawo ya daina cin amanar mutane. Wanda ke ƙarya ya tuba ya dawo ya daina ƙarya. Haka nan wanda ke batanci da zage-zage ya riga ya shiga jikinsa da an yi abu da ya ƙunduma ashar, shi ma ya tuba ya dawo daga ƙunduma ashar. Wanda ke dan ɗaukan abin da ba nasa ba, shi ma ya ji tsoron Allah ya dawo ya tuba ya daina. To wannan shi ne mataki na farko daga cikin matakan da za mu fuskanci wannan wata da shi. Wannan wata ayyukan da ake yi na da yawa a cikinsa. Babban abin da yake shi ne keɓantacce ga wannan wata na daga ayyuka shi ne azumi. Kun ga azumi babu watan da Allah ya wajabta mana yin azuminsa sai watan Ramadan. Shi yasa ake kiran shi watan azumi, shaharus siyami. Saboda azumi shi ne babban aiki keɓantacce a ciki. Amma fa mu sani ba azumi kaɗai ake a watan Ramadan ba. Kun ga ana sallah, ana Ramadan ana sallah. An azhar tai za ka tafi, Allah asar tai za ka yi sallah, an asuba tai za ka yi sallah. Haka nan duk wata ibada da ka sani akan yi ta a watan Ramadan. To da haka kenan kun ga Ramadan ba azumi kaɗai ya ƙunsa ba. To amma azumi shi ne fitacce a ciki. Akwai ibadar da ma ta fi azumi muhimmanci a watan Ramadan, ita ce sallah. Wannan sallah da kuke renawa muhimmancinsa yana sama da muhimmancin azumi. Domin kun ga bayan kalimatu shahada a shika-shikan musulunci daga shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi, sai me? Sai samu Ramadan? Sai me? Sai iqamus salah, tsayi da sallah. Da kun ga tsalla musalla matsayinta yana gaba da Ramadan azumi. To da haka kenan ka ga ba daidai ba ne, ana azumi ana watsi da sallah. Wani saboda azumi shi kenan ba ruwanshi da sallar azhar, ba ruwanshi da sallar la'asar, iyaka ya dosa bacci, ba abin da yake burge shi kamar kiran sallar magarba. Yawwa, to da an kira magarba shi kenan bukata ta biya, azumi ya kare, za a sha ruwa. Amma azhar ba ruwansa dai, ta la'asar ta tafi. To nan na daga cikin babban kuskure. An gane ko? Muhimmancin sallar nan ya fi muhimmancin azumi. Haka nan wani yakan tashi ya yi sahur, ka duba ka ga abin mamaki. Wai mutum ya tashi ya yi sahur, amma kuma ba zai sallar asuba ba, sai ya koma ya kwanta kuma ba zai asuba ba har lokacin ta ya wuce. In ka taba shi wai shi yana azumi. Wannan irin azumi ne wannan? Duk azumin da zai hana maka sallah mai amfaninsa. To don haka duk yanda za ka yi, duk yanda za ka yi, kar ka kuskura sallah ta wuce maka, musamman sallar asuba. In ka yi sahur to ka jira sallar asuba. In kuma ka yi sahur da wuri ka kwanta, duk da ba haka ake so ba, to ka saka alam da zai tashe ka. Amma kar ka kuskura wai saboda sahur ka ce ka rasa sallar asuba. To da haka daga cikin babban abin da muke yi a wannan wata shi ne azumi. Azumi shi ne ajiye abinci da abin sha da sha'awa daga fitowa alfijir zuwa faɗuwar rana. Daga fitowa alfijir shi ke nan azumi ya fara. Daga nan baka cin komai har sai rana ta faɗi. Lokacin da rana ta za take faɗuwa, to lokacin ka kai azumi, lokacin kake ajiye azumi. To wannan shi ne babba. Kuma za ka yi da niyyar yin azumi. Niyyar nan kana ɗaukanta, kana ƙudurce ta a zuciya, ba sai ka ce na waita ka sama ma kaza wa kaza ba. A'a, da ka ji an ce an ga wata, ka tabbatar, to shi kenan sai ka sa a rayuwarka za mu yi azumin watan Ramadan wanda zai fara daga gobe. Shi kenan ka riga ka ɗauki niyya. Duk azuminka da za su zo za su faɗo cikin niyya. An gane wannan ko? To da haka kenan kun ga niyya shi ne abu na farko. Sai ka ɗauki azumi, ka kai ka tsare waɗannan abubuwa. Duk abin da mutum ya ci cikin waɗannan abubuwa ko ya sha bisa kuskure, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya cishe shi kuma Allah ne ya shayar da shi, musamman ranakun farko da rana ta biyu, ba riga an saba da azumi ba, ka saba shan ruwanka lafiya lau, sai gashi ka dau azumi rana ta yi ka ji kishin ruwa sai ka mance da cewa ana azumi, saboda ka saba sai ka tafi ka ɗauki ruwanka ka sha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan babu komai a kansa, azuminsa na nan lafiya lau, iyaka in ya tuno to sai ya dakata. A wani hadisi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya cishe shi kuma ya shaye shi. To da haka duk wanda ya samu kansa irin wannan al'amari ya ci gaba da azuminsa, kada ya dakatar da azuminsa. Daga cikin abin da ke dakatar da azumi shine fitowar al'ada. Idan mace al'ada ta same ta a cikin wannan wata, to wannan azumin za ta dakatar da wannan, za ta dakatar da azumi iya tsawon kwanakin da take al'ada, har sai ta samu tsarki sannan sai ta dora. Amma daga lokacin da al'ada ta zo mata, to daga lokacin nan babu azumi. Wanda ya ci abu da gangan a watan azumi, ya sha da gangan, to kun ga wannan azuminsa ya kari, ya ɓata azuminsa. Sannan abin da mutane da yawa ba su sani ba shine, yau inda za ka ranka ka yi shekara kana azumi, ba zai kai maka darajar ranar nan na ɗaya da ka sha da gangan ba, ba za ka yi riskasin in za ka shekara kana azumi, saboda ita ce ranar da Allah ya ce maka ka yi, kai kuma ka yi da gangan. To da haka mu guje ƙin yin azumi da gangan, yana daga cikin babban matsala. Ka je yin azumi da gangan, to fa ka saba ma Allah, duk wani azumi da za ka yi in ba tuba kai ba, ba wani amfani. To da haka in ka je yin azumi da gangan za ka ranka wannan azumi, amma fa babban al'amari shine ka tuba zuwa ga Allah. Sai wata ɗabi'a da wasunku ke yi, wani yana azumi sai ya ɗauka kaman mutane yake wa azumi, alhalin Allah yake wa azumi. Kuma mu kuma ce ba mun kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce kullu amali bin adama lahu illa siyama fa innahu li, Allah ya ce azumi shine nawa. To kun ga azumi shine na Allah. Idan azumi shine na Allah a cikin ayyukanka, malamai sun ce daga cikin abin da ya sa Allah ya ce azumi shine nasa, saboda azumi shine abin da riya ba ta shiga. Duk wanda ya kai azumi lafiya lau, to ya yi shi ne don Allah da ikhlasi. Domin duk mai azumi yakan tsinci kansa a wani yanayi wanda yana iya karya azuminsa, babu wanda ya sani. Ka shiga bacci ɗaki ba kowa ke tare da kai, ka ɗauki ruwanka ka sha, ka share bakinka, ba mai ganin ka ya ce ya ga ruwa a cikinka, kaga shi kenan ka riga ka sha. Amma Allah fa, kun ga Allah na ganinka, Allah shi yana ganinka duk abin da kake ba ka ƙuya ma Allah. Kun ga inda ake da matsala. Wani yana iya shiga bayan gida, ya shiga bayan gida da ruwansa a hannu kamar zai tsarki, a baya je maimakon ya yi tsarki sai ya kwankwaɗe ruwansa, ya fito kuma ya share bakinsa lafiya lau, babu wanda ya san ya ga abin da. Amma kun ga Allah ya sani, haka ne ko? To da haka kenan kun ga azumi a yi shi don Allah, ba mutane za ka wa azumi ba. Idan mutane kake wa azumi shi kenan ba sa ganin ka, tafi ka ci abincinka ka cika cikinka lafiya lau, a ɓoye ba mai ganin ka saboda ba su da iya ganin ka. Amma fa idan Allah kake ma azumi shi ko Allah ba ka ɓuyan masa. To don haka duk inda kake ka tsare azumi, kar ka kuskura ka yi sake da azumi. Azumi yana wajaba a kan balagaggu, wanda ya balaga to shi azumi ya wajaba a kansa, wanda bai balaga ba azumi bai wajaba a kansa ba. Amma wanda bai balaga ba ana so ya fara ya dinga koya. Idan ka kasance kai baka azumi sai ka balaga, ko da zaka balaga sai ga azumin ya maka wahala da kike kake kaiwa. Amma idan tun kana yaro kana danye, yau kai biyu, wata shekara kai uku, wata shekara kai biyar, kana girma kana karawa, kafin ka kai ga balaga sai ga ka kai ga iya kammala azumi, ko da watan azumi zai zo baka da wata matsala lafiya lau kake azuminka. To don haka mu tsare dokar Allah, mu san cewa Allah na ganinka, annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ihsanu an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kai ma ka gani Allah, shi Allah yana ganin ka. To zaka duk abin da zamu yi dan Allah, wannan shine babban al'amari a azumi. Kai abin da zaka yi dan Allah ba dan wani ba, to idan kai haka ka ci riba, idan haka ka ci nasara, idan kai haka Allah zai taimake ka ga azumin, baka da matsala saboda kai dan Allah. An gane wannan al'amari? To wannan kenan daga ciki abin da zamu yi azumi a kansa, shine abin da ya shafi ci da sha da sha'awa. Wanda ya karya azuminsa ta gefen sha'awa, idan ta gefen saduwa ne, wannan malamai sun ittifakin sai ya fidda bayan azumi, bayan ranko sai ya yi kafara. Ka karya azumi da gangan mutum ya sadu da iyali da gangan a watan azumi, to sai ya fitar da kafara. Wannan wajibi, wannan fa idan iyalinsa ne. Ya kuke zato ga wanda zai tafi a watan azumi da yinin azumi, kuma ya tafi ya yi zina, kaga wanda ya fito, na fito da Allah watan azumi, da Allah ya ce a girmama shi watan azumi, da Allah ya kawo shi dan zinuban da muka ɗiba mu zo mu wanke su a wannan wata. Sai ya zamana kuma watan da aka kawo maka dan ka wanke zinubanka, shi ka zo ka sake ɓatawa, kaga yana kake da lokacin gyara. Kaman kai ne tufa kafara ƙal, sai ta yi datti, sai a kawo maka ruwa don ka wanke tufan nan daga dattin da take da shi. Maimakon ka wanke ta da wannan ruwan, sai ka tafi ka ɗebo ruwan kashi a sokawai, ka zo ka zuba a cikin wannan ruwan. Kaga abin da ya kamata ka wanke tufa da shi don ta yi kyau, ta fitar da tafi da dauɗa, yanzu ka zo ka ƙara ma ruwan dauɗa. To da haka mu ji tsoron Allah. Wasu babu abin da ya dame su, wasu babu abin da ya dame su, shaidana ta wuce musu. Duk inda kake zato, shaidan ya riga ya rinjaye su fiye da duk inda kake zato. Zina, ga munin zina, kalmar ma faɗinta yana da muni. A ce zina, kuma wai a watan Ramadan, to lallai wannan munin ya kai muni. Za ka duk abin da ya shafi zina, abu ne da yake zubarwa da mutum kima, abu ne da yake zubarwa da mutum daraja, abu ne da ke lalata wa mutum rayuwa, hakanan abu ne da ke jawo mutum azaba mai raɗaɗi a cikin kabari kafin ranar alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi isra'i da mi'raji da shi, ya ga abubuwa na ban tsoro da ɗaga hankali daga cikin azabar da ake wasu mutane a cikin kabari. Allah ya mana tsari. Annabi ya ga wasu mutane a cikin tanda da ake gasa mata, ake gasa biredi. Kun san tanda da ake gasa biredi? Annabi ya gansa ana rura mata wuta, ga mutane na kuwa a cikin maza da mata tsirara. Hankalin shi ya tashi, tambayi mala'ika Jibrilu, su waye waɗannan? Aka ce waɗannan su ne mazinata, wanda ta ce azabar da ake musu bayan mutuwa har zuwa kiyamata. To don haka mu guji abin da ya shafi zina, musamman a wannan wata. Idan mutum ya karya azuminsa ba ta hanyar saduwa ba, wasu malamai na cewa zai yi kafara, amma magana mafi inganci ita ce babu kafara a kansa, saboda kafara ba a yi mata kiyasi. Wannan kafara ta auku ne ga wani bawan Allah da ya afka ma matarsa a cikin watan Ramadan, kuma a cikin yini a lokacin azumi. Bayan ya haka, sai hankalinsa ya tashi, yayi na damar abin da ya aikata, sai zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi halaktu wa ahlaktu, na halaka kuma na halakar, ya halaka kuma ya halakar da iyalinsa. Annabi yace me ya faru? Yace ya rasulullahi ya afka ma iyalinsa a watan Ramadan da kuma yini ba da dare ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kana da zarafin, zaka iya yin azumin kwana 60, wannan shine hukubarka. Zaka yi azumin wata biyu a jere, ce wallahi rasulullahi bai iyawa, don wani ga na Ramadan ma an samu matsala. To ya kake zato kuma idan aka ce wata biyu? Annabi ya ce to kana da abin da zaka ci da miskinai 60? Ya ce wallahi bai da shi ya rasulullahi. Shikenan sai Annabi ya fita. Can sai gashi an kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taho ga wannan tafi ka je ka ci da miski ne 60 sai ya ce ya rasulullahi ga wanda ya fi ni talauci ya ce wallahi duk garin madina ban san wanda ya fi ni talauci ba da haka in har zai ci da miskini to ba miskini kamar sa duk miskinin da zai ci yar ya fi shi zamantowa ba ba wadaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi ka ci da iyalinka amma haka bai yi wa ga wani bayan ka kai kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka wannan rangwame to da haka abin da ya shafi kafara mafi ingancin magana ita ce idan aka karya azumi ta wannan amma dai yanda aka karya azumi ba ta wannan gefe ba to babban abin da ke kan mutun ya tuba zuwa ga Allah domin yayi laifin da in zai shekara yana azumi ba zai mai masa gurbin wannan ranar da ya bari da gangan bai azuminta ba wannan kenan bayan azumi akwai abubuwa da dama a cikin watan Ramadan watan Ramadan wata ne na alqur'ani kuma ga ku daliban alqur'ani to ga watan ku yazo sai a maida hankali ga wannan wata a yawaita karanta alqur'ani a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita karanta alqur'ani a wannan wata malaika jibril na zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk watan ramadan suna bitar alqur'ani tare a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma ga Allah so bi malaika jibril yazo masa akai bita alqur'ani to da haka watan ramadan wata ne na alqur'ani Allah yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an to da haka zamana ana da lokaci mai yawa na karanta alqur'ani ai iya abinda ake iyawa na sauka a cikin alqur'ani ai yawaita karatun alqur'ani domin lokacin sa ne haka nan ma har ila yau watan ramadan wata ne na sadaka wata ne na ka bada sadaka ka samu lada mai dimbin yawa a gurin Allah ladan da zaka samu na sadaka idan ka aiwatar da ita a watan Ramadan kun ga ta ninnan ka ladan da zaka samu na sadaka idan ka aiwatar da ita ba a watan Ramadan ba saboda falalar wannan wata Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة يتي من الله صلى الله عليه وسلم شين أجود الناس شيف دكا متاني كوتا wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan yafi kowa kyauta kuma kyautarsa tafi yawaita a watan ramadan a lokacin da malaika jibril ke zuwa masa suna bita alqur'ani kuma malaika jibril na zuwa masa a kowane ramadan su bita alqur'ani yace to lokacin da malaika jibril ke zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dare kyautar iska sakakka da haka manzo sallallahu alaihi wasallam mai kyauta mai yawaita kyauta cikin abin da Allah ya fuwace mana mu ci da mabukata mu ci da masu azumi duk wanda ya ci da mai azumi to yana da ladan wannan wanda ya azumi bayan ladan da za a baka to za a baka lada irin na wannan wanda ka ciyar ba wai ladan shi za a dauka a baka ba ladan shi na nan lafiya lau kai ma naka na nan lafiya lau na azuminka sannan sai a ƙara maka da lada irin ladan da aka bashi na azumi saboda ka ci da mai azumi shi yasa za ku ga al'ummomi musamman Laraba Makka da Madina za ku ga ba sa ƙasa a gwiwa wurin ci da masu azumi mutanen Madina Turawa suke tura yaransu suna rige-rige wurin jawo mai azumi dan ya taho ya ci tare da su haka nan mu duban mabukata wani bai da abin da zai ci wani bai da abin da zai bude baki wani bai da abin da zai taur kai Allah ya hore ma sai kai kokari cikin abin nan da Allah ya hore maka ka taimaka wanda bai da shi ka taimaka ma wanda bai da abin saur ka taimaka ma wanda bai da abin bude baki ka taimaka wa mutane sai kaga Allah ta'ala ya ci gaba da taimaka maka to da haka watan Ramadan wata ne na sadaka wata ne na karatun alqur'ani sannan wata ne na sallolin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwar watan ramadan ya yi sallolin daren watan Ramadan, yana mai imani da Allah, yana mai fatan lada a gurin Allah, to za a gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa, duk zunubin da Allah zai gafarta masa. To za ka tsayuwar dare kar mai sakaci da ita, musamman ga ku ɗaliban Alƙur'ani, kuna karatun Alƙur'ani, to kar ku yi wasa da sallar dare, qiyamul layli, sallar nan da ake ta tarawih, da sallar da ake ta cikin dare at-tahajjud, kar ku yi wasa da waɗannan salloli gwargwadon iko. Kuma ka yi ƙoƙari ka zauna ka yi sallah tare da liman. Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya sallah tare da liman har liman ya idar, to za a rubuta masa ladan kaman ya kwana yana qiyamul layli. To da kar mu dinga muna sallah liman bai idar ba, mu mai tashi mu tafi. A'a, kai hakuri, in ka bi liman to kai hakuri har zuwa sallama ta ƙarshe, to kana da lada. Sannan mu san cewa wannan sallah da muke yi ta qiyamul layli tana da tasiri ga zukatanmu, tana ƙara mana imani, tana ƙara mana zukatanmu nutsuwa, tana ƙara mana tsoron Allah, tana ƙara mana sanin girman Allah, tana ƙara mana tadabburi da la'akari da tuntuntuni ga ayoyin Alƙur'ani da muke karantawa ko muke bibiya. To kaga kenan abinda ake so, sauraron Alƙur'ani da bibiyan ma'anar Alƙur'ani da la'akari da tadabburi da ayoyin Alƙur'ani. Wannan shine makasudi. Ba makasudi kawai a dindingura a yi raka'a goma ko raka'a ashirin shi kenan ba. Shi yasa zaka ga wasu hannu ma suke wa'ina ake sallah express. Ai, limamin ga anguwanmu akwai express, kan ka ce mai daidai ya ga. Nan da nan, Allah ya rabu, Allah ya rabu, sami Allah ya rabu, Allah ya rabu, assalamu alaikum, shi kenan, mai aka yi. Don mai za ka zai kana ɓata lokacin ga irin wannan? Wai har mutane suna sha'awa, wai an yi an gama, ai ba dole sai ka yi ba. In za ka yi ka yi, in ba za ka yi ba ka bari. Amma irin wannan sallah wai nan da nan kafin a yi menene an gama fatiha, kanka an kara har an kawo aya ɗaya biyu, kanka an kara an duka, an dago, an yi ruku, an yi raka'a biyu, ɗaya biyu, uku, huɗu, nan da nan wurr an yi sallah ne. Wannan ma sallah ba ce, wasa ne. Wai kuma har wai hakan ya burge ka, sai ga wani hakan ya burge shi, yana iya tasowa da guri mai nisa don ya zo irin yana ya assalamu alaikum, shi kenan an gama sallah. Wannan ba sallah ba ce, duk wanda yake wannan ya san kansa yake cuta. Sallah tana da ruhi, sallah tana da daɗi a rai. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake burge shi kamar sallah. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari ya dame shi, to babu inda yake samun nutsuwa da kwanciyar hankali kamar ya shiga sallah, saboda daɗin da ke cikin sallah. Amma kai da baka tsayawa ka saurari karatu, kai da baka tsayawa ka cika rukunai yanda ya kamata, baka tsayuwa sallah yanda ya kamata, baka ruku'u yanda ya kamata, baka sujjada yanda ya kamata, baka ambaton Allah a ruku'u da sujjada yanda ya kamata, ina za ka samu daɗin sallah? Ina za ka ji falalar sallah? To da haka mu yi abin da duk za mu yi don Allah. Salatul layli, qiyamul layli, na daga ce abin da ke kankare mana zunubai idan mun yi shi yanda ya kamata. Za ka daga ce abin da ya kamata mu tsare a watan azumi shi ne wannan. Hakanan daga cikin muhimmin abu a watan azumi shi ne sahur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, tasaharu fa inna fi sahuri baraka, ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur. Shi ne abincin nan da ake ci kafin alfijir, ana so a jinkirta sahur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, al'umma ta ba ta gushewa cikin alkhairi matuƙar sun jinkirta sahur, sun gaggauta buɗe baki. Za ka ba a so ka tashi tsakar dare, ƙarfe ukun dare, ƙarfe biyun dare, ka ci abinci ka ce wai kai ka yi sahur, wannan kuskure ne. Haka nan wasu ɗauka ma wai ai gaye ne, ai gayu ne, ai himma menene, ai capacity ne, a ce haba ai ni ba na sahur. Wani alfa ka ce ai ni ba na sahur, ai ni da na kwanta kenan, ai ni sahur ɗin nan yana ɗan min kaza, ni ban ma cika tashi sahur ba. Wannan duk kuskure ne. An gane ko? A yi sahur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahur na da albarka. Albarkarsa, daga cikin albarkarsa za ta baka dogon zango. Za ka ci ɗan abincin nan da ka ci, sai Allah ya riƙe maka shi a cikinka, sai ya zamana baka samu matsalar azumi ba, baka samu wahalar azumi ba, saboda wannan sahur da ka yi. To da haka kar mu yi sake da sahur. Haka nan mu mai da hankali ga cin moriyar lokutanmu. Wace moriyar lokutanmu da abin da ya sawwaka a watan Ramadan, yawaita tasbihi, yawaita ambaton Allah, yawaita istighfari da sauransu. yana daga cikin abin da za mu yi watan Ramadan, mu ci moriyar lokutanmu, kar mu bari lokutanmu su ta tafi a gaban za, wani babu abin da yake sawa a gaba sai kalle-kalle. Yawa kalli wannan fim, an jima kalli wannan fim, yawa kalli na Hausa, gobe a kalli na Hindiya, wata rana kuma a kalli na Turawa, haka duk waɗannan abin za a wafi lokacin da ke tafiya. Da ka babu tabbatar lokaci, wani kuma da danna-dannan waya ke karewa, ya danna waya kaza ya yi kaza ya danna, ko da zai an kara duk lokaci ya kare mai tsinana komai ba sai danna-dannan waya. To za ka mu yi ƙoƙari kar mu yi take lokutan Mustapha a danna-dannan waya. Haka nan daga cikin abin da za mu yi a wannan wata shi ne addu’a, mu yawaita addu’a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai azumi yana da addu’a da ake karɓa. Daga cikin wuraren karɓan addu’a shi ne lokacin da mai azumi ya zo shan ruwa, to wannan lokaci ne na karɓan addu’a. Kar mu yi sake da irin wannan lokaci. Mu yi irin addu’a da aka karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan mu yi addu’ar ma da muke duk abin da mu muke da buƙata da shi, ko da bai zo a hadisi ba. Abin da kake da buƙata ka roƙi Allah, wannan lokaci ne na ansa tambayoyi. To da haka kar mu yi sake da abin da ya shafi addu’a. Haka nan idan an kai goman ƙarshe ga wanda duk Allah ta'ala ya huwa ce ma ya sarama, to yana iya yin itikafi idan yana da sarari. Wanda ke da sarari ya yi itikafi, ka ajiye abin da kake yi ka keɓanta daga kai sai Allah, a masallacin Allah kana kwana kana ibada, ka lazamci gurin ibadarka, to wannan shi ne itikafi. To wanda Allah ta'ala ya yassara ma ya ga yana da sarari, to wannan ibada ce mai matuƙar muhimmanci, ibadar da ta shafi itikafi. Sannan a cikin goman ƙarshen nan da ake yin itikafi, a cikin sadarar Lailatul Qadr take, daren da Allah ta'ala ya ce khairun min alfi shahar, ta fi dare dubu alkhairi, dare dubu ana magana shekaru 83, wanda kaga ba kowa ke samun damar ya kai shekara 83 ba a raye. To amma Allah saboda falalarsa a duk shekara yakan iya baka ladan kaman ka shekara 83 kana azumi kana sallah. Kaga 83 akai ta lissafa maka su iya adadin shekarun da kai kana azumi, 20 ko 30 ko 40 ko 50 ko 60, to za ga abubuwan suna da yawa. To da haka waɗannan na daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu tsare game da abin da ya shafi azumi. Sai wani babban abu shi ma da ya kamata mu tsare, wanda da shi za mu cikata, shi ne ya zamana cewa kaman yanda muke azumi daga cin abinci, haka ya kamata mu yi azumi da bakunan, bakinka ya azumi daga munanan maganganu. Kar ka dinga faɗin maganar ƙarya, kar ka dinga faɗin maganar ɓatanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za kana yawmi sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq fa in sabahu ahadun falyaqul inni mru'un sa'im. Idan wani ya ɓace ka, kar ka faɗa da shi, baka da lokacin da zaka tsaya kana ɓace-ɓace da mutum. Lokutan ka na ambaton Allah ne, lokutan ka na karatun Alkur'ani ne, lokutan ka na istighfari ne da sauransu, baka da lokacin ɓace-ɓace. Shi yasa Annabi ya ce fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'im. Haka na wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Duk wanda bai fita magana qawlan zar ba, da aiki da magana zar, to ya sani Allah ba bukata yake da shi ya ajiye abincin sa da abin shan sa ba. To da haka mu yi azumi kamar yadda za mu yi azumi daga cin abinci, mu yi azumi daga cin naman ƴan uwanmu, mu yi azumi daga tsegumi da gulma, mu yi azumi daga cece-kuce da gutsuri-tsoma da anya-ance. Duk wannan ba ruwanka, ba ruwanki, ki mai da hankali ga abin da ya shafi azuminki. Kina azumi kin ɓaci wannan, kina azumi an ci naman wannan, ana azumi an yi tsegumin wannan, ana azumi an yi gulmar wannan, duk waɗannan fa na rage maka azumi. Annabi ya ce har baka daina waɗannan abubuwa, to ka sani ba wai buƙatar Allah yake da ita na ka ajiye abincinka da abin shanka ba. To da haka mu kiyaye da azumi. Azumi na da matuƙar muhimmanci. Mu tsare bakunanmu, mu tsare dukkan abin da Allah ya hane mu da gare shi, musamman a watan azumi. Wata ne na zubar da zunubai, ba wata bane na ƙara zunubai. Dama muna da zunuba, to wannan watan dama ce ta mu rage mu zubar, to amma kuma kar mu bai da shi kuma gurin da zamu yi ta ƙara lamtawa kanmu zanin bai to da haka wannan na daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu yi lura da su a cikin wannan wata da ke tafe kuma wannan shine abin da na dan zo mana da shi na dan guzuri na fuskantar wannan wata kafin wani lokaci kuma insha Allah Allah ta'ala ya sake hada mu da ku muna roƙon duk abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa inda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ta'ala ya isar da rayuwarmu zuwa ga wannan wata mai falala wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya mana muwafaka da ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata na mai albarma da ke tafe muna roƙon Allah ya mana baiwa da karɓar dukkan aiki na ƙwarai da ya mana muwafaka muka aikata a wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa alqur'ani ya zamanto mai cetonmu duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna roƙon Allah ya tunkudo mana arziki ya raba mu da talauci muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi Allah ta'ala ya bamu muna roƙon Allah ya kyautata ƙarshenmu muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa ta mu ta Najeriya lafiya ko ina Allah ya bamu zaman lafiya fitintunu da muke ji muke samun labari muke gani gurare daban-daban muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu da tashin hankula muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu a duk inda muke Allah ya amintar da mu a gidajenmu da anguwanninmu da garuruwanmu biranensu da ƙauyukansu da kasuwanninmu da gonakinmu da hanyoyinmu da ko'ina muna roƙon Allah ta'ala ya bamu lafiya Allah ya sada mu da alkhairi anan zanda sa'aya wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.